الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا كراتو تكون سورة من جرمة سورة الحجرات جاء من كراتو آية قوم شاوكو wanda kawai ka magana a kai musamman abu ne wanda yake ne muhimmanci abin da ya shafi wato dangantaka ko kuma harshe ko kabila ba abu bane da aka kishi tunda aka Allah madaukakin sarki ya halicci mutane. To amma kuma bai kamata a dauke shi wani tsani kuma na wulakantar da wani bangare ba ko raina wani bangare ba ko danna haƙi na wani bangare ba. Wannan wata aya ce daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki, wato kamar yanda ya gabata, kuma wannan ya tabbatar da cewa ma al'ummar Larabawa sukan yi tinkaho na nuna dangantakar su, mutum ya tabbatar da cewa shi dangin waye, dangin waye, dangin waye. Amma in ya kai abin zai fita a haƙƙi na shari'a, na haƙƙi na shiga haƙƙin wasu ko raina wasu ko wulakantar da wasu, to sai ya zama sanin dangantaka da ya yi amfani ba. Shi yasa Bukhari ma ya rawaito wani hadisi, ya ce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, aka ce mishi ayyun nasi akram, waye a cikin mutane gaba ɗaya ya fi matsayi, ya fi daraja? Aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga ida zai ce balarabe ne ko zai ce kaza ne ko zai ce kaza ne? Sai ya bada amsa ya ce akramuhum indallahi attaqu, wanda yafi girma a cikin su gaba daya a wajen Allah wanda yafi tsoron Allah. Sai suka ce ba ma wannan mu muke tambaya ba. Suka ce laisa an hadha nas'aluka, mu ba wannan muke tambaya ba. Kenan ya gane yanzu abin da suke tambaya haƙƙi ne na dangantaka. To ba zai ce ai Qurayshawa da sauransu ba, sai kuma shi gashi din ya fi kowa daraja, ya fi kowa ɗaukaka. To kaga sai ya ce musu fa akramun na, mutumin da ya fi kowa matsayi, in dai ana ambatar dangantaka ne, shi ne Yusuf, annabi Yusuf, domin shi annabin Allah ne, kuma ɗan annabin Allah ne, kuma jikan annabin Allah. Kaga akwai dangantakar da tafi wannan, a ce mutum annabi ne, mahaifinsa annabi ne, kakansa annabi ne. Kaga kafin a samu mutum mai irin wannan ai da wahala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lallai shi annabi ne kuma jika ne na annabi. Amma an ka duba tsakaninsu da annabi Ibrahim tafiya ce mai nisa, inda shi ne kakansa. To amma wannan annabi Yusuf kai tsaye shi annabi ne, mahaifinsa ya tafi ya samu mahaifinsa annabi ne, annabi Yaqub, annabi Yaqub dane na annabi Ishaq, annabi Ishaq dane ga annabi Ibrahim, kuma duka linya cikin kowanne ya samu wani. Ishaq ya tafi ya samu annabi Ibrahim, Yaqub ya samu annabi Ishaq, Yusuf ya samu Yaqub. To kaga waye a cikin mutane zai ce yana tinkawo da irin wannan dangantaka? To zai ce kuma kuna tambayan dangantaka ne, in ka nuna dangi ne to ga wanda ya fi kowa matsayi. Sai suka sake cewa mu ba wannan muke tambaya ba, muna tambaya ne a cikinmu Larabawa wane ne ya fi. Sai ya ce kuna tambaya na ne akan taskokin dangantakan Larabawa? Suka ce eh. To duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya kore musu alfahari da kabila da dangantaka, sai ya ce zaɓaɓɓunku a jahiliya, wanda suka zama ko kafin zuwan musulunci mutanen kirki ne, masu matsayi ne, ba su aikata miyagun abubuwa, to su ne zaɓaɓɓunku a musulunci. Ma'ana sun yi rayuwa mai kyau a jahiliya, kuma sun musulunta sun yi rayuwa mai kyau. Ke to waɗannan su suka fi kowa a cikin kun, ma shi kuke tambaya. Su waɗin izafa uhu, idan suka san shari'a, in sun san shari'a sun yi aiki da ita to waɗannan su ne suka fi kowa. To kaga duk wannan saƙon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yana musu hannunka mai sanda ne ku daina ba ƙabila wani muhimmanci, ku duba kyautatan mutum. In kun duba kyautatan mutum to wannan shi ne zai baka cewa wato mutum shi ne na ƙwarai. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa lallai Allah bai kallon surorinku na halitta, ma'ana kyawun halittanka ko rashin kyawu, wa amwalikum ko abinda kuka tara na dukiya, cewa ne yana da dukiya ya fi kowa, wani bai da dukiya ba kowa ba ne. Ya ce walakin, amma dai Allah yana duba qulubikum, zukatanku ne da kuma a'malikum, ayyukan. In zuciyarka ta yi kyau, aikinka ya yi kyau, ko ka fi kowa talauci, ka fi kowa a wajen Allah. Saboda haka ba wancan abin ake dubawa ba. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake cewa ku duba, ya ce unzur fa innaka lasta bi khairin min ahmara wala aswada illa an tasbudahu bi taqwa. Cewa ka duba fa kai baka fi ja ko baki fifiko ba sai in ka fi shi ta hanyar tsoron Allah. Haka nan wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce almuslimuna ikhwa, cewa musulmi ɗan uwa ne. La fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa, babu wani wanda yafi wani wato fifiko sai dai cikin tsoron Allah. Ma hadisan suna da yawa da ba su da iyaka, hadisai ne masu yawa. Wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuskuren magana, sai ya soki wani daga cikin sahabbansa shi ma har ila yau, wanda yake ba balarabe ba ne irinsu, sai yake sukan shi ma har ya danganta sukar da mahaifiyarsa, cewa ya kai dan wato baiwa baka, kamar ya soke shi ta mahaifiyarsa ke nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi a ayyarsa hu bi ummihi, yanzu ka soke shi saboda dangantakar shi ta mahaifiyarsa, ya ce lallai kai mutum ne wanda burbushi na ɗabi'u na jahiliya ba su rabu da shi ba. Ke innaka imru'un fika jahiliya, lallai kai mutum ne da ka shiga ka musulunta, kana musulunci amma har yanzu kana cikin jahiliya da irin wannan abin da ka faɗa. To kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore wannan abubuwa, maganar ƙabilanci, maganar waye, maganar wani gida ne da waye, duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore. Saboda haka wannan ba shi bane abin da ake la'akari da shi, ana la'akari ne da tsoron Allah maɗaukakin sarki da kuma kanewa da kyawawan halaye. Waɗannan su suke da tamihin matsayinka a wajen Allah maɗaukakin sarki. Ta haka sai mu zamanto masu ƙasƙantar da kanmu a irin wannan. To Allah maɗaukakin sarki a gaba sai ya ba da labarin abinda waɗannan larabawan ƙauye suka zo suka aikata na gori, suna yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gori na cewa ai su sun shiga musulunci, don haka kamar sun ƙara ma musulunci ƙarfi ne da yawa, don haka su kamar suna gorantawa yau sun suka bar musulunci ai musulunci zai rabu. Sai suka ce ai mun shiga musulunci, don haka in mun ga dama yau sai mu fita kuma musulunci ya baci. Sai Allah ya ce ba haka ba ne, ai in ta yi abu bai kamata ka goranta wannan abin ba, ko sadaka ce ka bayar ba a so ka goranta. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kada ku bata ladan sadakanku da goni da kuma wato cutarwa. Wani zaka ga zai cile da zuciya ɗaya a zuwa ya abin nan ya bada sadakar, sai mai wanda ya karba din ya tafi sai ce mutane ba za su je su yi aiki ba, bai kamata ka faɗi wannan ba. Ko mutum ba zai je ya abin nan ba sai ya zo ya damu mutane. To in ka san tun farko zaka faɗi wannan kar ka bayar, domin ka bayar kuma ka faɗi wannan maganar, to wannan maganar ta rushe wannan aikin da ka bayar. An gane ko? Saboda haka ya kyautu mu nesantar da kanmu daga gori, kuma gori abu ne wanda yake mara kyau, mutane da yawa sukan fada cikinsa. Domin ka ma mutum abu ka tuna cewa kai ma fa Allah ne ya ma, kuma in Allah bai ma ba ta yaya za ka yi kama wani. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa arzikinsa, arzikin bayinsa na wasu suna shiga ƙarƙashin wasu ne. Sai ka ga mutumin da ya fi ka matsayi sai Allah ya sa ya ci amfaninka. To da yawa yana faruwa, mutum sai ka ga ya fi ka matsayi sai ya ci amfaninka kuma. Ai shi arziki ba wai sai an ɗauki kuɗi an ba mutum ba, a mutun yanzu yama nasiha ma arziki ne, mutun ya nuna ma wani abu wanda yake kuskure ne ka kauce masa, shi ma arziki ne, cin arziki ne. Haka an ce cin arziki ba sai ka ɗauki kuɗi ka ba mutum ba, saboda haka akwai wanda zaka ci arzikinsa duk da ce ka fi shi matsayi. Yanzu kamar misali, sai wani mai sarauta ko mai mulki ko mai wani matsayi sai ya zo ya nemi aure a gidan talaka, ko ba a yi sai ya nemi aure, ya nemi mene arziki a gidan talaka, kuma zai a ɗauka a bashi. Kuma duk inda ya je dawo nan ɗin da ya waɗannan sun zama surukansa, sun zama iyayensa duk matsayinsa. Saboda haka kar ka dinga ganin cewa kai ka wuce cewa ka nemi wani abu a wajen wani. In dai har sunanta ɗan adam aihuwanta aka yi, to kai ne buƙata, dole kana da buƙata a wajen wani. Yanzu ba shugaban ƙasa ce ganin shugaban ƙasa ba, abin da zai ci sai an je an ziyo a kasuwa, kuma amincin wasu zai ci, duk da yake kuɗi zai ci da ya siya, amma in babu wanda ya zo ya kasa wannan abin zai siyar ba, zai je wahalar da kanshi ne ya nemo. Saboda haka akwai abubuwa da yawa da za ka ga rayuwa ita wani nau'i ne na taimakekeniya. Da haka in kana ganin kai kana da abu kaza, to wane ma akwai abin da Allah ya bashi da kai kuma ba ka da shi. In kai kuma kana da abu kaza, wane ma yana da wani abu da kai ba ka da shi. Da haka babu wani dalilin wane ya goranta ma wane, ko wane ya soki wane, ko ya aibanta wane.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم فإنه يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
الله مرحبتين سرتي أنا بزنشي أنا كوري أبندا وأنا مثلا قوي سفا أي كتاب الله يتي شوى قالت الأعراب آمنا Yarabawan ƙauye sun ce amanna, ai mun ba da gaskiya, mun yi imani, sun yi da'awar cewa sun yi imani. Allah ya ce kul ka gaya musu cewa lam tu'minu, ba ku yi imani ba, walakin qulu aslamna, ku ce dai kun musulunta. Yanzu tambaya a nan shi ne, akwai bambanci kenan tsakanin mutum ya musulunta da mutum ya yi imani, ko wanne ne ya fi girma, wanne ne matakin farko? Mutum yana musulunta ke kafin ya zama mumini, don haka daga musulunci Allah ya ce ku ce dai kun musulunta, domin shi musulunci abu ne da kake furtawa a harshenka, sannan kuma ake ganin aiki a gabanka a zahiri. Shi kuma imani ƙarin shi shine yana shiga zuciya, domin wani zai iya musulunci ya furta da harshen sa kuma ana gani yana aikin amma zuciyar shi bata yadda da wannan abun ba kamar munafikai ko yasa Allah yace idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna maqaliyata ne cikin abin da suke fada kawai asiri ne ake ganin kamar sun yi musulunci sun yi imani amma ba mu'minai bane da haka Allah ya tabbatar da cewa su din kafirai ne to kaga Allah yace kada ku ce kun yi imani amma dai ku ce kun musulunta kenan sai mutum ya yi musulunci idan musulunci ya tabbata a harshensa ya tabbata a ayyukansa sannan kuma sai ya gino a cikin zuciyarsa sai ya dinga wasu ayyuka da za su ƙara ƙarfin imaninsa domin imani shi duka a zuciya yake shi yasa kamar irin an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ko an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi wannan duka abubuwa ne zuciya ce za ta kudirce su wani ko da ya faɗa a harshe to amma ya kudirce haka a zuciyar ko bai kudirce ba ya yarda akwai Allah amma zuciyar shi ta tabbatar haka ya yarda akwai mala'iku zuciyar shi ta tabbatar akwai haka ya yarda akwai ranar tashin alkiyama zuciyar shi ta tabbatar da haka ya yarda da manzanni zuciyar ta tabbatar da cewa lallai akwai manzanni kuma manzanni ne ya yarda da imani da kaddara da abin da duk Allah ya hukunta ya same shi to shin zuciyar tana karban wannan abu ko ba ta karba saboda haka Allah ya ce kada ku ce kun yi imani amma dai ku ce kun musulunta shi yasa wasu malamai suke cewa ba kuskure ne mutum ya ce ni mumini ne sai dai ya ce ni mumini ne insha Allah ya rata ya shi da nufin Allah mutum yana cewa ana mu'minun insha Allah ce in Allah ya yarda mu muminai ne muna cikin muminai insha Allah amma ba zai zo ya ce dukkanmu mun nan muminai bane ba amma ta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya wanke shi in ya tashi kiran su ba shi ya ayyuhal ladina aslamu sai ce ya ayyuhal ladina amanu saboda Allah ya tabbatar da abin da ke cikin zukatansu sun yi imani kenan Allah ya musu shaida imanin su Allah ya ce walam ma yadkhulul imanu fi qulubikum alhali imanin nan bai shiga zukatanku ba wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'an Allah yake cewa idan kun yi ma Allah da manzansa biyayya to ai Allah ba zai rage muku ko kadan daga cikin ladan aikin ku ba duk abin da kuka yi Allah zai ba ku dan haka ba sai kun fito kuna cewa ku kaza bane duk abin da kuka aikata in na imani ne in na musulunci ne Allah zai ba ku dada shi inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne dan haka wannan abin da kuka yi na kuskure kuka fada Allah ya yafe muku to sai Allah ya bayyana su waye mu'mini tunda yanzu su an ce su musulmi ne ba mu'mini ba to su waye mu'mini Allah ya ce innamal mu'minuna wannan innama adatu hasrin ne kai za a ce ai asalin waɗanda suke mu'minai to su ne wannan abubuwan da Allah zai ambata innamal mu'minuna lallai mu'minai su ne alladina amanu billahi su ne wanda suka ba da gaskiya da Allah wa rasulihi kuma suka ba da gaskiya da manzansa sun malam yarkabu sannan ba su taɓa yin kokonto ba su wannan sun yi kokonto sai da ƙarfin musulunci ya shiga suka ga cewa ba inda za su kai sannan suka musulunta kuma ma da suka musulunta sun zo da burin wani abu ne da za su samu na kaso da ake bayarwa shi yasa lokacin da bayan sun zo sun musulunta a wannan shekarar da ake kiranta amalu fud shekarar wato tawaga ko kuma shekarar jama'a da suka yi ta zuwa suna musulunta ai shekarar da ta biyo ta baya sai aka yi amul fati sai aka yi fatu makka da aka yi fatu makka kuma daga fatu makka sai aka wuce aka tafi yakin hunain da aka je aka samu ganima mai yawa su waɗannan din da suka musulunta baya baya kamar shi wanda ya jagoranci mutanen nan Uyaina ibn Uyaina ibn al-Mithan da kuma al-Aqra ibn Habis duk kowane ɗaya daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi raba ganima sai da ya bashi raquma 100 saboda an gaba dade da musulunta an yi haka ne dan kuma su take samun nutsuwa su ji cewa eh su din musulmi ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da suke so in ba a yi wannan din ba kuma za su ce ba su yarda ba ta ce to ai su da su aka yi wahalar musulunci sun manta ba akwai wanda suka musulunta kafin su ce to ai su da su aka yi wahalar to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga diban dukiya mai tarin yawa yana ba su saboda ne saboda ya sassauta musu wanda kuma aka dade da su musamman al'ansar mutanen Madina wanda suka bada mafaka suka bada dukiyoyin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba su komai ba har wata cikin su suka yi korafi kuma magana ta zo wajen sa ya tashi yayi magana yake cewa naji abin da kuke faɗa amma ku sani cewa ku ba irin waɗancan bane yake cewa yanzu ban zo muku kuna cikin bata ba Allah ya shiryar da ku ta dalili na ko da ake ban ba ku komai ba wannan abin bai ishe ku ba suka ce haka ne ba na zo na same ku cikin sabani kuna yaki da junan ku ba a ga maciji da juna ba Allah ya hada ku kuka zama al'umma ɗaya ta dalili na ba suka ce haka ne domin da al'aw da al-khazraj mutanen Madina kamar ƴaƴan wa da ƙani ne amma sai suka zama kabilu biyu suka zama ba ta shi suna yaki da junan su tsawon shekara 70 suka yi suna yaki kuma ba a zama waje ɗaya shi yasa ma yankunan su daban-daban ne har a cikin Madina to haka suka yi ta yaki suka yi ta yaki ba su daidai to ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah ya shirya su ce ban same ku cikin sabani ba kuma kuka samu shiriya ta dalili na ko da ban ba ku komai bai wancan abin da aka muku bai ishe ku ba sai haka sai ya ce to a bari ma cewa an ba mutane raƙuma da awaki da dukiya yanzu ba za ku so mutane duk a ba ku wannan abin tun da rabo bane na duniya ya kare ko kuma ni ne rabon ku ku tafi da ni ko ba zan kare ba wannan ne sai ta zubar da hawaye suna nadama abin da suka faɗa to yanzu da ake a baka aljanna da ake a baka duniya ka nemi aljanna wanne zaka zaba a da yawa za su karbi duniya yana wannan wahalar a ce za a baka ga aljanna za ka je aljanna sai a ce za a baka duniya ka nemi aljanna da ita wanne ne hukunci ai kowa yana son aljanna amma na tabbatar mutane halin da ake ciki da yawa za su ce a baka kuɗin su nemi aljanna da ita kuma ba za su iya nemi su da shiga wani in ka bashi zai manta da cewa ga abin da aka yi da shi sai ya gyara kansa tukunna kafin ya nemi lahira karshe ya zo ya dinga cewa kai ai abin ba zai kai ba ma'ai sai cewa abin ya fata saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ba ku awaki da dabbobi wanda karshen su dai a ina ce a hau a raba a ci shikenan to ni kuma idan na tafi a cikin ni ne rabon ku ni aka ba ku ya zama ko kun tafi da annabi mutane sun tafi da dabbobi wanne ya fi muku alkhairi suka ce wallahi mun yarda da wannan kaso to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ɗaya ne daga cikin su saboda haka kaga waɗannan abin da yasa Allah yake ba su yi imani ba ayyuka na imani ba su ratsa zuciyarsu ba suna kan mataki na musulunta ne kawai kamar mutumin da zai musulunta yau ai ba zai daidai da wanda ba yau ya musulunta ba shi yanzu ya musulunta yanzu za a gaya mishi me ya sallah yanzu a tabbatar mishi ya cire kokwanto yadda cewa akwai Allah yadda cewa akwai rayuwa bayan mutuwa yadda cewa akwai kabari kai kuma already ka riga ka wuce wannan level din ka riga har ka kai ga wani mataki zaka iya cire wani abu naka ka bayar ga wani domin neman kusanci da Allah yanzu wanda ya musulunta yau sai ka zo ka ce mishi ka cire zakka zai ce a wannan addinin kuma ai ba za ka fanka ba daga yau sai a ce na cire zakka sai ce kudin ki ake so da mu to yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma da ya tura Mu'adh ibn Jabal yace ya je kira mutane zuwa musulunci bai ce bai mishi magana zakka ba ce farkon abin da yake zaka nema a wajen su ki shiga musulunci ki kalmar shahada shine an yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah in sun yarda sun karbi wannan yace ka ce su yi sallah in sun karɓa ka ce su yi azumi in sun yarda da duka wannan ka ce to akwai haƙƙin zakka kuma haƙƙin zakka ɗin nan dan a zama kiliya akan abin da za a gaya musu aka ce musu haƙƙin nan za a karɓa ne daga masu wadata a cikin ku sai a ba waɗanda ba su da wadata ma'ana ba za a karɓa ba ne daga wajen ku a ba ni ba ni ba ne beneficiary na zakka mutane ƴan uwanku da ba su da wadata naku ne za a karɓa a tallafa musu to kaga duk wanda ka gaya mishi haka zai gane cewa addinin musulunci ba wai kudinka ya zo karɓa ba shi yasa mutum baya biyan wani kuɗi wajen ya shiga addinin musulunci shi yasa mutum baya biyan wani kudin bai ko ya zo sallah a masallaci ko haka yanzu a wani gidan bauta ne in ka je daidai iya kudin da ka biya daidai irin kujeran da za a je ka daidai irin sahun da za ka zauna daidai irin sabitus din da za a baka amma addinin musulunci ba haka bane daidai iyaka biyayyarka ga Allah daidai ladanka ba wai a'a wanda ya zo mai sarauta sai a ce to mai sarauta masu sarauta sun farko na su ne gaba daya shi yasa yau ga za ka tafi aikin haji ko aikin umara inda za ka kokota ka yi sammako za ka yi sallah bayan su dai ba wanda zai ce kai baki ne ka fito ko kai ba ka yi sallah ka fito ba wanda zai gaya ma haka za ka yi sallah a bayan shiga ka ga shiga maqamu Ibrahim yana sallah tana zaune ta farko ba wanda zai zo ya cire ka wai a ce ko dan kai baka fata ne a'a ko dan kai baka da galibu ba wanda zai cire ka saboda dukkanmu a wajen Allah ɗaya muke ba abin da ya bambanta mu sai tsoron Allah to kaga addinin musulunci shine addini na adalci wanda bai bambanta tsakanin mai kuɗi ko talaka ko babba ko yaro ko namiji ko mace inna akramakum indallahi atqakum sai Allah ya ce lallai mu'mine su ne waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da manzarsa sannan ba su yi kokwanto a cikin wannan imanin ba wajahadu kuma suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah da dukiyoyinsu da rayuwarsu cikin tafarkin Allah malamai suna cewa an fara gabatar da jihadi da dukiya dan shi ya fi wahala mutum ya fi masa wahala ya cire dukiyarsa fiye da ya bada rayuwarsa wani zai iya cewa in dai ana biyan kuɗi ni ba sai na je jihadi ba zai iya biyan kuɗi ya je jihadi saboda haka kuɗi yana da wahalar motsawa shi yasa Allah ya gabatar da shi a nan da haka mutum ba sai ya yi jihadi da jikinsa ba kuma jihadi ɗin matakai-matakai ne malamai suna kasa jihadi kusan mataki kashi biyar akwai jihadin nafs wanda shine ƙololuwar jihadi ba za ka kai wancan jihadin da ake faɗa ba sai ka yaƙi zuciyarka shine jihadin nafs ka hana zuciyarka abin da take so sannan kuma akwai jihadu ash-shahawat wal maladhat wal ma'asi jihadin da za ka yaƙi saban Allah da abubuwa na shahawa banda ba jihadin nafs ita zuciya zaka tankwasa ta ne wannan fada ne da kanka kake yi ka daura kanka zuciyarka akan tafarki na tafiya to akwai jihadin shahawa wal ma'asi akwai jihadi na shedan ka yaki shedan da zai zo ya ce kayi kaza a'a ka aikata kaza ka saba masa akwai jihadi na bid'a da kuma yan bid'a wanda za su kirkiro wani abu su yaba a cikin addini kayi kokari kai fada da wannan abu ka kawar da wannan abu wannan shi ma jihadi ne to kafin a je jihadi na biyar shine jihadi na ɗaukar makani da haka wasu ƙananan ɗaliban ilimi idan suka fito da ɗan ƙaramin sanansu sai su ce ai Allah ya ce a yi jihadi kawai a je a yi jihadi ya ga mutum ko fatiya bai iya ya fita jihadi mutum bai san haƙƙin rai a musulunci ba zai ce zai fita jihadi da haka daga an yi tabbara sai ka ga mutum ya je ya fara farka shago yana satan kayan mutane sai ce ai jihadi ne ai ya ɗebo ganima ne ba haka ake ɗiban ganima ba ai ganima sai an fita yaƙi ake cin ganima sai an je yaƙi ake cin ganima kuma yaƙin nan yana da tsari a addinin musulunci dole yaƙi na farko sai an samu ƙasa ta musulunci bayan ƙasa ta musulunci sai an samu shugaba na musulmi bayan an samu shugaba na musulmi sai an samu waɗanda za a kira su zuwa ga musulunci din ƙarƙashin wannan shugaban idan waɗanda suke ahlul kitab ne a ba su zaɓi guda uku na ko su na musamman farko wanda suke cikin garin musulmi ko su musulunta ko su biya haraji ko a yaƙe su sai an tabbatar da wannan in suka ce za su biya haraji fabiha wa ni'ma za su biya haraji su zauna a ƙasar musulmi suna addinin su musulmi na addinin su babu takala ba suka ba komai to kaga kafin a je wancan jihadin da ƴan uwa suka fito suka ce a je duk musulmi sai sun je sun yi jihadi shi jihadi ba na duka musulmi bane jihadi ba na duka musulmi bane gaba daya ai jihadi ba fardu ain bane ba kamar sallah bace da za a ce kowa sai ya tashi ya yi tashi jihadi fardu kifaya ne shi yasa ko a cikin musulmi akwai masu jihadi akwai kuma wanda ake barin su kula da gari akwai wanda suke tsayawa to su yan boko haram Allah ya ce musu da suka taso suka ce kowa ma sai ya ji ayi jihadi adibi yara adibi mata ayi wannan a tafi gaba daya cewa ai kowa ya je ya jihadi ai babban jihadi mai jihadi da kanmu tukunna mai yaki kanmu mu hana kanmu wasu ayyuka tukunna kafin mu je wancan jihadi a wanda zaka yi jihadi da shi zaka yi yaki da shi akan me daban kake so kai yaki da shi ai akan dama ya koma yi bauta ga Allah ne ko to mu kanmu din ba a tabbatar da bauta ga Allah ba mu fara yakan kanmu tukunna mana in sun tashi ba da misali sai ce ai ana koyi ne da dan fodiyo a to sun koma sun duba rayuwar dan fodiyo jihadin da ya fara yi a cikin gida wannan sarakuna na gargajiya da abubuwa da suka zo da su da ya saba da musulunci sai da ya ta karantarwa yace su gyara kaza abu kaza ba addini bane abu kaza Allah ya hana ku daina kaza shirka ne da Allah da waye ai abin da yake nan to da yayi irin wannan yayi wannan karantarwa kuma ya samu al'umma yayi ta karantar da almajirai ya kafa su akan ilimi kuma suka ginu ya fara wa'azi a tini bayan da yayi na karantarwa suka fito suka yake shi sai yace to yanzu kuma sai ayi jihadi shine dalilin jihadin to kaga su ba su yi wannan ba wasu yan samari ne kawai a unguwa baka sani ba wani sai a ce ai yana bin nan suna dan jin wa'azi a kafin daga nan kawai suka ji an tattara an yi hijira zuwa Bauchi daga Bauchi sai a ce an yi hijira zuwa Maiduguri daga Maiduguri kuma kawai suka ji an auka ma masallaci da yaki ba abin da aka yi sai ba kenan to wannan ta ina ya zama jihadi wannan ba jihadi ba ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba jihadin da ya je sai a je auka ma musulmi a masallaci suna sallah ko in ka ga mutum yana kan bata yana kan abin da yake ba daidai ba jihadi a nan shine ka karantar da shi ka nuna masa abu kaza fa da kake wani abin nan kuskure ne ba haka Allah yake ayi ba kuma ta yaya zai iya fahimta shine ka nuna masa ka karantar da shi dauko littafin Allah ka ce ga abin da Allah yake a littafin sa ka nuna masa karatu ka nuna masa ga abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin sunnah da kuma abin da shari'a ta kunsa ga abin da malamai suka yi bayani amma wa ka gabace yake da kuskure da rashin fahimta akai ka wayar masa da kai to ai wannan shine babban jihadi inda wannan jihadin aka yi da an yi nasara fiye da wancan jihadin da aka dauko yanzu wancan jihadin da aka dauko ina ya kai mutane sai ci baya sai nadama domin nadamar da aka yi a cikin wannan abubuwa Allah kadai ya san yawanta wani zai zai ce ma wallahi da yayi ayyuka marasa kyau yayi ma mata fyaɗe ya ɗauka cewa yin hakan halal ne ya kwace dukiyar wasu ya ɗauka cewa yin hakan halal ne a ɗaukarsa kenan to kaga tun farko da an yi karatu an yi jihadi na karatu da duk ba a faɗa cikin wannan ne an yi amfani ne kawai da ƙanƙanin ilimi wanda ƙaramin ilimi wani wato mari ne wato wanda yake kai mutum zuwa ga wahala ba zai barka ta sake ba da haka ka bude ilimin ka ka bude kofar ka ilimin kake so ka nema ka je wajen malamai masana ka nema wannan babban jihadi ne ilimi babban jihadi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa a Makka shekara 13 yana kira zuwa ga Allah bai daga makani ba bai daga makani ba su kuma wannan yan samarin daga fitowarsu zuwa lokacin da suka dau makami kwana nawa ne bai wuce shekara 2 zuwa 3 daga fara da awar zuwa a makani idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka turo shi ga duniya gaba daya sai da yi shekara 13 bai dau makani ba to mu ai ya kamata sai mun yi shekara 60 ne ma tukunna eh a karantar da al'umma ka gyara su akwai lokacin da zaka dau makamin akan tilas ya zama fardu ain shine kana zaune kai musulmi ko kuna zaune ko al'ummar musulmi kafirai su auko muku ba gaira ba dalili to anan wajibi ne ku tashi ku kare kanku da Allah yake uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu fa in qatalukum faqtuluhum to kaga din rashin sanin wannan karatu shi ya kai zuwa ga nadama to shi yanzu ba a tabbatar da daular musuluncin ba ba a yi jihadin ba sannan kuma ba a samu biyan bukata ba an koma back to square zero kamar yadda ake ba an koma gidan kamar jiya bar farnar da wannan abin ya haifar tafi kafin a farar da wannan abu tafi kafin a farar da wannan abu yasa an kana so ka kawo gyara ka auna ka gani in ka ga gyaran da za ka kawo akwai wata barna da za ta biyo bayan shi babba to ka haƙura da gyara ka tsaya a inda kake har sai ka tabbatar cewa in kai gyaran wani amfani za a tawo ba sanna ba. Misali karami shine mutane su ji ba sa son shugaba, in ba sa son shugaba wani mataki ne za su dauka? Ina ce shine su kifar da gwamnatin shi ko su mishi juyin mulki su sa wani, ko to ya kamata su dinga auna in sun kifar da wani menene zai biyo bayan wannan? Abin da zai biyo bayan shi amfani ne ko barna ne? Kuma tunda ake tsari ba a taba kifar da wani shugaba a tsarin da yake akai ba, kowane irin tsari ne bayan shi ya dawo da maslaha ba. Yawancin shugaba aka kifar da shi, barnar da za ta biyo bayan shi tafi da a ce lokacin yana da. Ya faru a wajaje da yawa, aka yi faru a Syria, shi Bashar din bai tafi ba, su wanda suka yi kokarin kifar da shi din ba su kifar da shi ba, sannan kuma an kashe musulmi an rusa masallaci. Kuma yana nan har yau. Yan Libyan shi ma ta koma haka ne. Shi Gaddafi an kifar da shi an kashe shi ya tafi, amma har yau babu ƙasar. Ƙasar tana nan a waje. Kowa sun koma sun kama yankin. Irin zaman lafiyan da suke yi a da lokacin shi da suke kanin cewa shi azzalimi ne, yanzu babu wannan zaman lafiya. Dan mutumin da zai baka labari a Libya a wancan lokacin, duk da cewa ana cewa shugaba ne azzalimi da sauransu, amma zai ga ma yanayin rayuwarsu ba su san wahala ba. Bai san ya je nemi abin da zai siya ya ci ba, bai san ya biya kuɗin makaranta, bai san ya biya kuɗin asibiti ba, bai san ya tara kuɗin da zai gina gida ba. Gwamnati ta ɗauke masa nauyin wannan. Har gida ake bi da mutane da abinci da madara ana raba musu. To yanzu a raba musu mana? Ƙasar ta fashe. Don haka ka cire abu baka kawo abin da zai mai gurbinsa ba. Shi yasa duk irin wannan bore da tutse da ake ma shugabanci baya kawo maslaha. Ai zamanin sa bai an yi, wanda suka tunkuɗe Sayyidina Usman me suka kama musulunci? Shi baya. Tunda aka tunkuɗe shi har yau al'umma ba ta zauna lafiya ba. Ai tun tunkuɗe shi ne aka samu saɓani a ce wannan a ce wannan Shi'a, wannan waye, wannan waye. Tunda da tunkuɗe shi. Saboda haka kaga in akwai wata ɓarna da kuke ganin ɓarna ce, in kuna so ku kawar da ita, to ku tabbatar da cewa in kun kawar da ita abin da zai biyo bayan ta amfani ne babba. Amma idan abin da zai biyo bayan ta barna ne da tafi wannan, to sai a hakura da wannan, sai a hakura a san wannan. An gane ko? Don haka kada mu ɗauka cewa jihadi kawai wai jihadi daga an ce jihadi a ɗibi mutane a tafi kawai an je jihadi. Jihadi yana da tsarin. Shi yasa akwai ayoyi da suka yi magana akan jihadi, sannan kuma akwai littattafai na fiqhu da duk littafin da ka buɗe sai kaga an sa ma kitabun jihad ko babun jihad, duka sai kaga wannan. To sai Allah madaukakin sarki ya ce ulaika humus sabiqun, waɗannan su ne muminai na gaskiya, wanda suka ba da gaskiya da Allah, suka ba da gaskiya da annabin Allah, ba su yi kokwanto ba, kuma suka yi jihadi da dukiyarsu da rayuwarsu. Allah ya ce ulaika humus sabiqun, waɗannan su ne muminai na gaskiya. Allah ya sanya mu a cikinsu. Sai Allah ya ce kul, ka gaya musu cewa a tu'allimuna Allah bidinikum, shin yanzu kuna nuna ma Allah madaukakin sarki cewa ko musulunta ne kuna shelantarwa, kuna sanarwa? Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard. Ne ya faru?
A wasu mai mai ajiye mota na
fasa a nan yankin? A ce irin mota? Akwai mai jan mota a nan? Wagon? Ina ganin ba shi kila ko cikin unguwa ta tashi an same shi. A Allah madaukakin sarki ya ce ku daina sanar da Allah musulunci ko imanin ku, Allah ya sani. Ai wallahu ya'lamu al-musliha mufsida min al-muslim, Allah ya san na kwalai, Allah ya san wanda ba na kwalai ba. Za ka ba sai ta fito ka gaya ma Allah cewa kai ne kaza ba, ba sai kun gaya ma annabin Allah cewa ku ne kaza ba. Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard, Allah ya san abin da ke cikin sammai da ƙasai. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allah masani ne akan komai da komai. Sai Allah ya ce al'amarin dai na gaskiya shine yamununa alaika, suna ma gori ne akan cewa an aslamu wai sun musulunta. Don haka ba komai suke nufi da wannan maganar ba, suna so su ma gori ne cewa su musuluntan nan tasu kaman ya kawo ma musulunci wani ci gaba ne. Allah ya ce kullu tamannu alayya islamakum, kage ya musu kada ku mun gore musulunci, bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman, ai Allah ne yake da haƙin ma ya goranta muku dan shi ya shiryar da ku kuka yi imani. Inda Allah ya kyale su haka za su yi imani ne? Ai ba su yi imani ba, ashe in gore ne Allah ne ya tantance musu gore. To amma gore ba abu ne mai kyau ba, Allah bai gore, amma dai Allah al-Mannan ne, yana ba da kyauta ga bayinsa. Wannan alman daga bada ni'ima ba ta yasa ya kira sunan shi al-Mannan, ma'ana mai ba da kyauta ga bayinsa. Inda ana gori, ai ba wanda zai samu abin da ake samu, domin Allah ya ba mu abin da ba mu isa mu siya da dukiyarmu ba. Abin da Allah ya ba bayinsa, in za su tara duniyar nan ba za su iya siya ba. Ka ɗauki rayuwa, kuna ji kuna gani kuna da mutum mara lafiya, ku tsaya a kan shi a asibiti a sa oxygen, a yi allura, a kawo wannan, a sa drip din, a yi wannan ya mutu. In kuna da kuɗin da za ku biya don ya dawo, za ku biya ko nawa aka ce, a ce aje a yi wannan, a yi CT, a yi MRI, a yi wannan, a ɗauke shi aje nan a da, duk kuɗi yake kashe yana ba da rayuwa. In Allah ya ce zai mutu sai ya mutu, duk wannan kuɗin da za ka ce wannan ba zai ba da rayuwa. To mun isa mu siya wani abu a wajen Allah. To Allah ya ba mu rayuwar nan, bai cancanci mu gode mishi ba. Haka in za a yi gore, Allah ne zai goranta mana. Yanzu ka ɗauki ido da kake gani da shi, akwai wanda shi tun tasowarsa bai sanya ya duniya take ba, yana da iyaye amma bai sanya fuskar su take ba, yana da ƴaƴa wani makaman har ya aiwa amma bai san suwaye ƴaƴansa ba. To wannan gani da kake yanzu cikin minti ɗaya sai Allah ya ɗauke shi, cikin minti ɗaya. Yanzu na ce kaga an yi hatsari, sai a ce an yi hatsari ya samu abin nan injili a kwakwalwarsa ko a kai, sai an shigar da shi tiyata, sai a fito da shi, sai a ce ya fito baya gani. Cikin ƙanƙanin lokaci ba ka yake faruwa. Ko hankali da Allah ya bamu mun isa mu siya ne? Yanzu waɗanda ake zuwa a kai su a je a musu wannan bincike na kwakwalwa, a yi aikin kwakwalwa, sai a kai mutum har India har jami'a ana aikin kwakwalwa ya dawo ba ta gyaru ba. Ɗan wata zuciya kanuwa a cikin kwakwalwar za ta fita, ba a san inda za a haɗa ta ba, kuma Allah ne dama ya ajiye ta a wajen. Wannan duk ba ni'ima ba ce. To in akwai gori, ai Allah ne ya cancanta mana gori, shi da ya ba mu waɗannan abubuwa. Yanda kake ganin yanzu ka tashi ka wayi gari, ka ɗauki azumi, har ka yi azumi guda biyar, kana da burin har a gama azumi ka yi bikin sallah, wani yana nan bai san me ake ciki ba, kuma musulmi ne. Wani kuma yana nan ina yana kwance yana kallo, sai dai ga mutane suna gaba suna baya, motsin nan ba zai iya yi da yatsansa ba, ba zai iya ba. Kai kuma za ka tashi ka motsa. To in akwai gori, me wannan abin shi ya cancanci ya goranta mana? Kuma shi wannan mutumin inda kuɗi yana siyan wannan lafiyar, ai da ya siye ta. To amma kuɗi baya siya. Wani daga cikin manyan 'yan kasuwa na ƙasar nan fitacce da aka ce ɗaya daga cikin 'yan uwansa ya rasu, ko yake ba da labari, kuma labarin ya shahara, yake cewa inda kuɗi yana siyan rayuwa sun san cewa da sun sayar rayuwar wannan sun dawo da shi, amma suka ce kuɗi baya komai. Wannan in yana nuna mana wani abu, ya nuna mana cewa rayuwar nan ba kuɗi ba shi bane rayuwa ba, mulki ba shi bane rayuwa ba. Kafin ka an yi mulki kuma bayan ka za a yi, kafin ka an yi kuɗi kuma bayan ka za a yi, kuma sannan kuɗin da kake da shi ko mulkin da kake da shi wata rana sai ka tafi ka bar shi, sai wani ya zo ya gaji shi, saboda wannan ba shi bane rayuwa. Rayuwa ita ce mutum ya zamanto ya san cewa menene dalilin rayuwarsa a duniya, ya san cewa ya zo ne ya bauta ma Allah a wannan rayuwa, ya tsaya da bauta ga Allah maɗaukakin sarki, kuma ya koma ya sadu da Allah maɗaukakin sarki da kyawawan ayyukansa. Allah ya ce yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim, sai wanda ya sadu da Allah da zuciya wacce take kubutacciya, Allah ya azurta mu da irin ta. Dan haka Allah maɗaukakin sarki ya ce balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum salihin, in dai har da gaske kuke, to lallai Allah maɗaukakin sarki ne ya cancanci ya goranta muku, tunda shi ya shiryar da ku zuwa ga wannan imani. In dai har abin da kuke faɗa haka ne gaskiya ne, sai Allah maɗaukakin sarki ya sake tabbatar da cewa sanin abin da yake goye da na fili duka da Allah ne, dan haka shi ya san musulmi shi ya san mu'mini shi ya san kafiri shi ya san munafiki shi ya san na ƙwarai shi ya san wanda ba na ƙwarai ba dan haka mutum sai ya gama shekarunsa yana bauta ga Allah yana tsaye da bauta ga Allah kuna kyautata masa zato kuna ganin mutumin kirki ne mutumin ƙwarai ne ya je wajen Allah madaukakin sarki Allah ya ce dan wuta ne Allah shi ya san wannan an yi jihadi zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya nuna jarunta duk a cikin yakin ba wanda ya jarunta irin tasa sai aka ji aka same shi ya mutu sahabbai suka yi ta alhinin rashinsa suka ce lallai kuwa ba a yi jarumi a yau irin wane ba ai wane ya riga ya shiga aljanna manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce musu dan wuta ne ya ce dan wuta ne domin ya yi gaggawa a rayuwarsa ya gama wannan yakin gaba daya raunin da yake jikinsa ya yi haƙuri na ƙanƙanin lokaci ma'ana ya koma ga Allah ko kuma a samu a mishi jinyar raunin ƙila ya wanke sai ya ɗauki wuƙa ya soka ma kansa don yana gaggawa ya kashe kansa manzo Allah ya ce yana wuƙa haka haƙurin na ƙanƙanin lokaci shi fitar rai minti nawa yake yi in aka ce mutum ya riga ya shiga hali na gargara misali ko a asibiti ne likitoci suka fara lura mutum ya shiga wani yanayi bai wuce minti biyu minti uku mutum ya tafi sai ga ya tafi in ido ya tafi shi kenan in numfashin ya tsaya shi kenan sai a ce ai hannu ya yi sanyi nan pulse ɗin ya tsaya sai a kakkaji ana daddanna nan ko a danna zuciyar a danna zuciyar a ji ba ta amsawa shi kenan sai a ce muku a yi hakuri ce mai abu ya karɓi abinsa ko kafiri ne zai gaya ma sai ku yi hakuri mun yi iyaka abin da za mu yi amma yafi ƙarfin mu baka rayuwar haka take ɗan ƙanƙanin lokacin za ta fita shi yasa ake so mutum ya tsaya ya yi abin da ya kamata ya yi rayuwar nan in ta zo wucewa wallahi kana gani kaman a kawo wuta ne a ɗauki yanzu nan muna zaune ƙila akwai hasken fitila sai ka ga duk an ɗauke ta to haka ne kuma in aka ɗauke ta ta riga ta tafi ka tafi kenan ba maganar aje a yi wani aiki a'a a yi wani sabis ko ko a'a aje a gwada wani abu a gwada babu abin da za a gwada a dawo kuma tafiyar kenan babu dawo ba wanda zai tafi ya dawo in ka tafi ka riga ka tafi kenan kuma rayuwar ta kare kuma abin da za ka fuskanta shi ne abin da ka yi kafin ka tafi saboda haka wannan gaba ce mai muhimmanci da ya kamata a kula da ita gwargwadon yadda bawa zai ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya kyautata ba yanda za mu yi mu kai har iyaka ƙurewa abin da Allah yake so amma Allah ya ce fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawa wannan abubuwan da suke na farillai mu kiyaye su fallolin nan guda biyar mu kiyaye su azumin nan mu tsare shi zakka in ta kai haƙƙinta kar mutum ya tsaya kwana ya tsaya lissafe-lissafe shi ne ta dama baka da ita Allah ya baka ta bayar idan haƙƙin aikin hajji ya hau wuyanka ka je ka sauke sau ɗaya ya wadatar haƙƙin maƙwabta ka cire haƙƙinsu haƙƙin marayu ka cire haƙƙinsu haƙƙin zamantakewa na ƴaƴa na ƴan uwa na iyaye kowa ka ba shi haƙƙinsu sai ka ga ka rabu da duniya lafiya kaɗan to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa cikawarmu da imani Allah ya ce Allah shi ne masanin abin da yake ɓoye na sammai da ƙasai wallahu basirun bima ta'maluna kuma lallai Allah maɗaukakin sarki yana ganin abin da kuke aikatawa ya san abin da kuke aikatawa a wannan shine aya ta ƙarshe a wannan sura mai girma suratul hujurat dama ayoyin ta 18 ne amma kamar yadda na faɗa a farko ta kunshi hukunce-hukunce da yawa musamman abin da ya shafi tarbiyya na hali da gyaran ɗabi'u da yanda za mu yi zamantakewa ta ƙwarai a tsakaninmu da alaƙarmu ta wajen girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da alaƙarmu ma da waɗanda suke ba musulmi ba amma 'yan adam ne mu sani cewa mai girma a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah saboda haka wannan sura ta karantar da abubuwa masu girma abinda muka ji na aiki a cikinta Allah ya ba mu ikon aiki da shi abinda kuma Allah ya ambata na kuskure ne na haramci wanda muke aikata wasu daga cikinsu Allah ya sa mu ji kuma mu nisance su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfane mu da abinda muka ji سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwarmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa addu'o'in mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kyautata mana ƙarshen mu wannan ƙasa ta mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikin ta muna roƙon Allah madaukakin sarki yan kasuwan mu ya tsare musu kasuwancin su matafiyan mu Allah ya tsare hanyoyin su muna roƙon Allah madaukakin sarki marasa lafiya mu ya ba su lafiya magabatan mu Allah ya yashe mu don kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani akwai rasuwa da aka faɗa
yanzu
na matar ɗaya daga cikin ƴan uwa shine Alhaji Tijjani Jalbiya cewa Allah ya ma mai ɗakin shi rasuwa za a yi jana'iza gobe da safe insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mata Allah madaukakin sarki muke roƙo ya albarkaci rayuwar mu gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu kwanaki da suka rage na wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon bauta a cikinsa cikin abubuwan da yake na yardarsa ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mana shugabannin mu na addini da kuma na jagoranci na al'umma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana san bayinsa na ƙwarai da san aiki na ƙwarai wanda zai kai mu zuwa ga abin da yake so Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din Allahumma man aradana wa arada al-islam aw al-muslimin bi su'in fa'ashghilhu bi nafsi wa ij'al kaydahu fi nahli wa ij'al tadbirahu tadmirahu ya rabbal alamin Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyik اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائمين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وإنسنا وجننا وأولنا وآخرنا اللهم من أحييتنا منا فأحي على الإسلام ومن أمين أمته منا فأمته على الإيمان اللهم ارفع درجتنا في عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل فر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.